ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن انتهج نهجه إلى يوم الدين، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة
الله. وريات أتبتع دع الله مدوك تنسرجي ما يقوى ما يقوى ما يقوى ودك تنعم السا دقان الدام السا يساك بام دامن halattuwa wannan waje mai tarin albarka domin ci gaba da tafsirin ayoyin alkur'ani mai girma a wannan yini na 8 ga watan Ramadana, wata mai alfarma, shekara ta 1447 bayan hijiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina, wanda yake daidai da 25 wata na biyu shekara ta 2026 miladiya. Tsira da amincin Allah su kare tabbata ga manzon tsira annabin rahma Muhammad ibn Abdullah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam da iyalansa da sahabbai da mu'minai waɗanda suka bi tabbacin sa har zuwa ranar tashin alqiyama. Allah tabaraka wa ta'ala ya sa mu kasance daga cikin su. Bayan haka bi idnillahi ta'ala za mu ci gaba daga inda muka dasa aya a jiya har ila yau cikin surat Hud aya ta 77. Walamma ja'at rusuluna Luta.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم اتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد قال لو أن لي بكم قوة نواوي إلى ركن شديد قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فاسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب.
ولما جاءت رسولنا لوطا سيء بهم بان وإن من زني دلت كم ملائكو كما يدمك بايد لاباري سكفار بيوات وجه النبي الله إبراهيم خليل الله عليه الصلاة والسلام suka kuma mai bishara da aihuwar Ishaq da kuma jikarsa Yaqub. Sa'annan suka sanar da shi cewa an wato aiko su ne zuwa ga mutanen Nabiyullahi Lut. Allah tabaraka wa ta'ala a cikin wannan ayoyi da za su gabato yana sanar da mu menene ya kasance bayan san mala'ikun nan sun kai garin Sadun, wannan garin da Nabiyullahi Lut yake zaune da mutanansa, yake kiran su zuwa ga Allah, kuma yake hana su gami da wannan mugun hali da suka kasance a ciki. Su ne mutanen farko da suka fara jirki da tsarin Allah akan abin da ya shafi mu'amalar auratayya. Suka fara sha'awar maza. Lokacin da suka zo fi abihim, an ɓata wa annabin Allah rai saboda su. Wa daqa bihim zar'an, zuciyarsa kuma ya shiga kunci saboda su. Wa qala hadha yawmun 'asib, kuma yace wannan rana ce mawuyaciya. Ransa ya ɓaci, zuciyarsa ya shiga kunci, kuma daga baya yace wannan rana ce mawuyaciya. Me yasa sanadiyyar zuwarsu ransa ya ɓaci kuma zuciyarsa ya shiga damuwa? Domin haraj, irin abun kunya tsarkakiya da ya shiga, da yake tsammanin zai faru, don su mutanen ba su ganin ba baki maza, yana daga cikin abubuwan da ita matar take yi. Ai, Allah ya yi alkawarin cewa abin da zai shafe su zai shafe ta. Ita ta san mijinta annabin Allah ne, kuma shi yake wa mutane wa'azi, yake hana su wannan mugun halin. Amma da zarar ya yi baƙo, za ta ji ta sanar da su cewa fa ga mazanan sun zo, kuma su da ma mutanen garin sun hana annabin Allah yin wato baki maza, don su ba su ganin maza. Kuma waɗannan mala'ikun sun zo ne fi sifati shubbanin hisan, matasa masu kyawun gani. Malaman tafsiri suka ce wannan da gangan Allah tabaraka wa ta'ala ya turo su a cikin wannan siffar domin su zama wato ibtila'i. Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala ya hakaito asar masu yawa game da shigowarsu, cewa ya kasance a gonarsa yana aiki suka same shi, cewa ya kasance a gidarsa ne suka same shi. Al'ayyata, daga ganinsu ya ga cewa waɗannan baƙi ne, ba mutanen garin nan, bai shiga damuwa. Damuwar da ya shiga yadda za a kaya da mutanen ina, mutanen garin. A cikin wani asar suka nemi ya sauke su a gidansa a matsayinsu na baƙi. Shi kuma tsoronsa, in aka ji labarin sun shigo gidansa, abinda zai biyo baya, bai san abun kunya ya faru, alhali suna karkashin kulawarsa. A cikin wa'insu asar ɗin cewa aka yi, mala'ikun sun ga ɗaya daga cikin ƴaƴar Nabiyullahi Nuh a ratun garin ta je ɗibar ruwa, sai suka ce mata, shin akwai inda za mu iya sauka? Sai ta ce ku jira ni a nan, tunda bayan gari rafi ne a bayan gari. Sai ta ce ku jira ni a nan, kar ku bar wajen nan har sai na dawo, don ita ma tana tsoron mutanen gari su nene ne, kamar yadda ka san dabbobi ba su ganin maza. Tana tsoron mutanen garin su gan su su auka musu. Aka ce sai ta garzaya ta je gida, sai ta je ta sanar da mahaifinta Nabiyullahi Nuh cewa ga waɗansu baki ba. Sai fito can ya same su a hanya, yana tafiya da su yana cikin tsarsar cikin damuwa sai yake fada musu cewa ku dan ni zan yi tafiya da sauri yana neman uzurin su cewa ku dan jinki ku dan yi jinkiri cikin tafiya ni zan yi tafiya da sauri ban son mutanen gari su gan mu idan sun gan mu ma ban son su fahimci cewa tafiya ta da tafiyar ku tafiya ɗaya ne kuma sai faɗa musu cewa a fakaice sai ce ku kun san abin da ake aikatawa a garin nan kuwa kamar yadda ka san cewa mutum yana faɗa musu ku a cikin garuruwa gaba ɗaya kun rasa inda za ku zo kenan yace ni fa in ji annaban Allah ya yi faɗa wa mala'iku bai san mala'iku bane yace ni fa ban taɓa ganin mutanen da suka fi wa'annan sharri ba in yayi ya ɗan yi tafiya haka sai ɗan jira su in suka haɗu sai ya sake maimaita irin wannan magana tsoronsa dai kar a auka wa mutanen nan a wulakanta su Ibnu Kathir rahimahullahu ta'ala ya ambata wani asar aka ce dama an baiwa Jibril alayhi salatu wassalam umarni da cewa kusan mun faɗi cewa su su hudu ne Jibril ke jagorantar su an ba shi umarnin cewa kar su hallakar da garin hatta sai annabin su ya ba da shaida a kansu me ya faɗi wannan magana karan farko Jibril sai ya ce wa sauran mala'ikun sai ya ce ihfazuha hadhihi wahida dama sau uku ake sauraron ya ba da shaida a kansu akan wannan abin da suke da aka yi tafiya kaɗan shi dai tsoronsa bai san mala'iku ba ne amma kuma duk wannan ɗari-ɗari da yake yi ɗin nan yadda ba za su cutu ba haka suka karasa gidan babu wanda ya san da zuwarsu face mutanen ina mutanen gida shi ne bayanin da muke jiya cewa idan Allah ya jarabce ka da mace mara imani kaga sun zo har suka shiga gidan babu wanda ya san da zuwarsu face mutanen gida kwatsam matarsa tana ganin zuwarsu kawai ta fita ta je a cikin wayan su asar ta je ta hau wani tudu akwai ishara da take yi wa mutanen su san cewa akwai baki maza a gidan mijinta a cikin wata riwayar shela ta je ta yi cewa ta ce ku garzayo ga waɗansu mazaje nan fa ni ban taɓa ganin maza masu kyawunsu ba kaga ita ta fallasa wa ta fallasa halin da mijin da yake da shi cewa ya sauke baki shi yasa daga ganin su din ya shiga damuwa har yake cewa yau kam rana ce mawuyaciya domin ga wayannan mutanen innocent mutane ba san abin da ke faruwa a gari ba wayannan mutanen na garin nan kuma shi ya san halayyarsu وجاءه قومه يهرعون إليه
ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم اتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد
sai zan to abin da yake tsoro din nan a zuciyarsa da yasa ya shiga hali na bakin ciki da mawuyacin hali yake ganin cewa wannan ranan nan yau din nan kam akwai wahala sai ga shi ya faru domin mutanensa sai ga sunan yusri'una wa yubadiruna yuriduna abiyafahu bil fahisha sun garzayo da gudu da gaddawa tunda labari ya kai a gare su ma'abociyar sirrin gidan mace ita ce ma'abociyar sirri ko ita ce ma'abociyar sirri shi yasa a tarbiyar musulunci idan alakar aure ya hada ka da wata, alakar aure ya hada ka da wani, ya hada ki da wani, sanadiyar mutuwa, sanadiyar mutuwar aure kuka rabu, haramun ne ka yada abubuwa wadda sanadiyar zamantakewar aure ka sani game da ita, haramun ne ka yada. Ita ma hakan haramun ne ka yada abubuwar da sanadiyar privilege din cuɗayyen aure yasa ta iya sanin wannan abin, gama garin mutane ba su sani ba, haramun ne ta yada. Ɗaya daga cikin magabata aka ce ɗalibansa sun ji labarin yana son ya saki matarsa, suka je suka ce ashar makallahu me ke faruwa tsakaninka da uwar gida, mun ji labarin za ka sake ta, laifin me kai, me take yi wadda ba ka so? Yake aka kawai labari kuka ji zan sake ta, ko amma ban riga na sake ta ba, ko har yanzu tana matsayin wa? Tunda ban riga na sake ta ba, tana matsayin wa matata? To matata zan faɗa muku aibinta, matata sai in dinga faɗa muku aibinta. Suka hakura, bayan ya sake ta suka ji labarin ya sake ta, suka dawo suka ce to malam me kai ka sake ta? Yace a ina ruwana da wata baiwar Allah da na taba aurenta, yanzu kuma babu aure tsakanina da ita, sannan da bada labarin ta kaga gaban ya sake ta bai bada bai fallasa ta ba, bayan ya sake ta bai menene ba, bai fallasa ta ba. To ina ga wadda wacce tana gidan mijin amma kuma bai da rufin asiri, bai da rufin asiri, babu wani abu nashi wadda yake koyi, domin ita bakinta bai menene, bai rukuwa. Sanadiyar ta je ta sanar da su, sai ga suna sun taho da gaggawa, suna son su zo su aikata alfahsha da baki ba. Sa'annan wayannan baƙin sun sauka a hannun wa? A hannun annabin Allah. Dama kuma wa min qablu kanu ya'maluna sayyi'at. Wannan ne dama dalilin da yasa annabi Nuhu ya shiga damuwa. Sun kasance daman suna aikata munanan ayyuka, ai alfahsha. Wannan alfahsha din nan mutanen Nabiyullahi Lut su ne mutanen farko da suka kirkiri namiji ya dinga sha'awar namiji. Allah ya kare mu. Su suka kirkiro wannan kazantar. Qala ya qaumi ha'ula'i banati hunna azharu lakum. Yace ya ku mutane na, wa'annan ga ƴaƴana mata su ne suka fi tsarki a gare ku. A wannan wajen malaman tafsiri sun yi bayanai masu yawa. Me yake nufi da wayannan mutane ne suka taho da yawa suna son su aikata alfahsha? Maza ne masu yawa suna son su zo su aikata alfahsha da maza waɗanda suka sauka a matsayin baki a gidan annabi Nuhu. Sai yake ardin ƴaƴansa a zahirin aya yace banati ga ƴaƴana mata, tunda wayannan mutanen ba aure suka zo nema ba ko alfahsha suka zo aikatawa, sai yace ga ƴaƴana mata. Shin yana nufin cewa maimakon aikata alfahsha da wayannan ku aikata da ƴaƴana mata ne? Aka ce a'a. Aka ce ma bal ba ƴaƴansa yake nufi ba, yana nufin matan garin gaba ɗaya, ƴaƴa mata na garin waɗanda suka isa aure, domin suna matsayin ƴaƴansa ne. Wayansu malamai suka kawo wani iskali a ƙarƙashin wannan, suka ce to ai ba zai yiwu ba a yi ta'awilin ayan nan da cewa ƴaƴan matan garin, tunda annabin Allah yana matsayin uba ne ga kowa, kuma matan annabin Allah suna matsayin uwaye da mu'minai. Suka ce to shi yana matsayin uba ne ga mu'minai ba ga mata kafin da mata kafirai a ciki. Da haka lokacin da yake banati ba za mu iya fassarawa da matan garin ba. Shi yasa bayan na leƙa wajaje da dama sai na ga cewa al-Imam Sa'di bayanin da Imam Sa'di shi ya kawo shine mafi sauki da zai kawar da ishalin. Shine cewa Annabi Nuh alaihi salatu wassalam kawai ya shiga wani hali ne wanda yake neman mafita. Sai zanto wannan maganarsa na cewa ya qaumi ha'ula'i banati hunna athharu lakum min abyati, su ne suka fi tsarki a gare ku akan baƙina ɗinnan da suka sauka a wajena wanda domin su kuka taho. Yake hadha kama arada سليمان صلى الله عليه وسلم على المرأتين أن يشق الولد المختصم فيه لاستخراج الحق ولعلمه أن بناته ممتنع منالهن ولا حق لهم فيهن. يا سنشيوا وإن متانا مستحيل بازي لوبا سئيك واتو كيد آئن سماتا. Yace misalin wannan magana cewa haula ibanati kamar baran kusanto maka da bayani. Misalin da ya kawo anan Nabiyullahi Sulaiman, kissar nan na wayannan mata biyu da suke fada akan jinjiri, wannan tana cewa ni ne na haifa, su biyu suka aihu, ɗaya ta haifi gawa, ɗaya ta haifi mai rai. Sai zanto babu wanda yake son ya ɗauki mataccen ɗan. Sai zanto dukkansu, ɗaya wacce ta haifi mara rai ɗin sai take riko da ɗa mai rai ɗin a matsayin ita ce ta menene, take jayayya da asalin uwar a matsayin cewa ita ce ta haifi wannan. Suka shiga wajen Annabi Dawud alayhi salatu wassalam, ya masa hukunci. Suna hankan hanyar fitowa, Nabiyullahi Sulaiman ya gansu, yace me ke tafiye da ku? Suka ba shi labari, sai yace sai yace ai wannan shari'a ce mai sauki. Sai yace a bani takobi, ko kuma yace a bayar da dan kai ka dau takobi raba jinjirin biyu ka ba su rabi, amma kuma bai da nufin za a raba jinjirin biyu. Amma ya faɗi aka ne duk da cewa abu ne wanda ba zai menene ba, ba zai yi ba, shi Annabin Allah ba zai yi ba, domin me laifin jinjirin da kuma shi za a menene, za a raba shi gida biyu, bai da laifi da za a ce a raba shi gida biyu. Shi ne da aka ɗaga takobi, akwai abin da shi Annabin Sulaiman yake son ya gane, uwa wacce ita ce ta haifi wannan ɗin ba za ta so a menene ba, a kashe yaron ba. Da haka zafin kisan zai fi bayyana a jimina ɗinta a kan ɗayan, ita ɗayan ta riga ta rasa tata. Da haka a fasa kowa ya ne, kowa ya rasa, ita body language ɗinta kenan. Amma asalin mahaifiyar yaron ba za ta so yaron ya rayu ko da ba a hannunta ba. Ana ɗaga takobi kenan, asalin mahaifiyar yaron sai take a kar a kashe shi, a ba ta tafi da shi na tare. Annabi Sulaiman sai ya mata hukuncin da cewa ɗanta ne, domin ita ta nuna zafin kisan, ba ta son a kashe shi, za ta so ya rayu ko da ba a hannunta ba ne. Al-Imam Sa'di rahimahullahu ta'ala ya sai ya kwatanta wannan maganar Annabiyullahi Nuh, ba wai hakikanin wai yana wato ardin, yana wato masusayin ƴaƴansa mata ba ne. Yake fattaqullaha wala tuhzuni fi dayfi, kuma ku ji tsoron Allah, kar ku kunyantar da ni gamer bakina. Abin kunya ne a ce baki sun sauka a hannunka, kuma kai ne masaukinsu, kai kadai suka sani a gari,
kuma mutanen garin su tutar da su. Kai ne zaka nene ne zaka ci kunya. Yake su ji tsoron Allah, su kiyayi Allah, kar su ba su kunya game da wayannan bakin da suka sauka a hannunsa. Yake alaysa minkum rajulur rashid, alaysa minkum rajulur rashid, a cikin tarin yawan nan naku shin babu mutum daya mai hankali? A rasa mutum daya mai hankali wanda zai hana ku ya gargade ku akan wannan abin da kuke aikatawa mara kyau? Sai suka ce mai,
قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. قال لو أن لي بكم قوة نواوي إلى ركن شديد.
قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق. Suka ce kai kai wannan zancen da kake kai ma ka sani, ai ka san cewa mu ba mu da haƙƙi akan ƴaƴanka mata, ba mu da haƙƙi akan su, akan ƴaƴanka mata. Wa innaka la ta'lamu ma nuri, kuma lallai ka san mu abin da muke so. Ai mu ba mu da ba mu da sha'awar mata, ko da ƴaƴanka matan ne ko ko wayansu matan ma, mu ai ba mu da sha'awar mata, mu ba mu sha'awar mata. Abinda mu muke sha'awa kai ma ka sani, ka san abinda muke bukata, ka san abinda muke nema. Qala law anna li bikum quwwa, yace da ina da karfi da zan hana ku. Kaga ya shiga wani hali na takaici. Yace su ji tsoron Allah, yace kar su kunyar tashi game da wayannan baki da suka sauka a hannunsa, ga martanin da suka mayar. Yanzu a irin wannan halin sai yace da ina da karfi ne da zan iya hana ku da kaina. Aw awi ila rukni shadid, ko kuma wata karfar majingina. Da zan yi dogaro da ita domin na hana ku. Maluma suka ce mai yasa suka ce wannan awawi ila ruknin sharif dinna alissafin annabi Nuhu kenan na wato almahsusat na abubuwan da mutum yake iya aikatawa, abubuwan da suke fi maqduril insan, banda dogaro da yake yi zuwa gawa zuwa ga Allah. Shi yasa Ibn Kathir ya kawo wani hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake Allah ya rahamci Nabiyullahi Nuh, ya kasance yana wato yana karkatuwa zuwa ga, yana jingina zuwa ga Allah, yana neman dauki akan baki da suka sauka a hannunsa da mutanansa suka so su aukawa da alfasha. Yake tun bayan annabi Nuh, inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, Allah bai aiko da wani annabi ba face yana da me, yana da ashira, yana da dangi, yana da kabila, yana da iyalai. Za ku ga cewa hatta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da shin abubuwan da yasa cutarwar da ake mai a Makka ya dan takaito, ana yin kaffa kaffa ne da kabilarsa, dan su ma daga danginsa da kabilar da ya fito su ma ba kawan lasa ba ne. Su kuma duk da cewa ba su musulunta ba fa, amma kuma abin kunya ne a ce ana wulakanta ɗanku wai domin yana yin wata da'awa, amma ku ɗanku ne, su lissafinsa kenan. Kowace irin da'awa yake yi ma tun da jininmu ne ba mu yarda a wulakanta shi ba. Sai ya zanto yana samun kariya ta wannan fuskar. Sai ya zanto yana samun kariya ta wannan fuskar. Kamar yadda za mu zo mu karanta a cikin kisan Nabiyullahi Shu'ayb, suka ce mai laula rahtuk la rajamnak. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake tun bayan nabiyullahi Lut ba aiko da domin shi kar ku manta mun ba da labarin cewa annabi Lut Allah tabaraka ta'ala ce game da annabi Ibrahim ce wa amana lahu man
Lut
annabi Lut ya yi imani a hannun wa annabi Ibrahim wannan garin Sadum din nan ba garin annabi Lut bane Allah ya aiko shi ne Allah ya tayar da shi ne ya je garin aka ba shi sako a matsayin annabin Allah ya je isar da sakon Allah a wannan garin shi yasa garin babu wani nesa tsakanin inda nabiyullahi Ibrahim yake da inda nabiyullahi Lut yake bal wa yanzu a sa'ar suna nuna cewa nabiyullahi Ibrahim ta zo su sanar da shi cewa za su je su halakar da mutanen Lut yayi mujadala da su kamar yana kokarin gamsar da su cewa kar a halakar da su to suka ce mai ai babu makawa al'amarin Allah ya riga ya zo Allah ya hukunta za a halakar da su aka ce nabiyullahi Ibrahim daga garinsa ya hawo wani waje da tudu haka yana cewa mutanen Lut a yau din nan za su halaka yana kallon yadda ake halakar da su daga nesa domin garin babu ne babu ne dan haka shi nabiyullahi Lut bai da makusanta shine manzo Allah yake bayan shi Allah bai aiko wani annabi ba face yana aiko shi ne wato tare da mutanen da za su danga karfafa shi koda ba su menene ba koda ba su imani ba
قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فاسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب
ما كان سيسك فلا ملايكو كان سيسك قالوا يا لوط أما كابن سفلي ودنا سيد على مرين يكي منتها سنجا sa'in sa da kaiwa da kawowa da annabin Allah yake sai wajen kare shi kuma bai san cewa mala'iku bane sai suka ce mai ya Lut inna rusulu rabbik lallai mu manzannin ubangijinka ne lan yasilu ilayk ai bisu ba za su iya isowa zuwa gare ka ba da cutarwa babu yadda za a yi su iso gare ka da cutarwa domin haka fa asri bi ahlika bi qit'in min al-layl ka tafi da kai da iyalanka ka tafi da iyalanka a cikin wani yanki na dare wanda yake da dan nisa da as-subh ka fita da iyalanka wala yaltafit minkum ahad kuma san ba shi umarni a lokacin da ka fita da kai da iyalanka kar kowa daga cikinku ya menene ya waiwayo idan kuka kama hanya kar ku waiwayo kawai ku fita daga garin illa imra'atak face matarka aka ce matarsa ita ma da ya tashi tafiya ta fita tare da su amma ita kadai ce ta waiwayo tana waiwayowa kuwa Allah tabaraka wa ta'ala ya wato halakar da ita da ɗaya daga cikin wa'annan duwatsu daga cikin wuta da Allah tabaraka wa ta'ala ya aiko wa mutanen nabiyullahi Lut innahu musibuha ma asarah domin ita lallai abinda zai shafe ta abinda ya shafe shi irin azabar da zai shafi sauran mutanen ita ma zai menene zai shafe ta shi yasa muka ce kusancinka da wani waliyi wani malami wani mai jin tsoron Allah wani annabi kaga wannan ita matar annabi ce amma ba ta yi imani ba bal tana cutar da bawan Allah, tana cutar da dawarsa. Kamar yadda kaga wancan da ne na Annabi Nuh amma bai yi imani ba, Allah tabaraka wa ta'ala yace innahu laysa min ahlik, baya daga cikin iyalanka, domin alaka wadda ta fi karfi wadda ba ta yankewa ta fi na jini karfi ita ce alakar imani. Na haka ɗan uwanka a imani ya fi kusa gare ka akan ɗan uwanka na jini wadda ba ku yi tarayya cikin menene ba, cikin imani ba. Yace inna maw'idahum as-subh, inna maw'idahum as-subh, alkawari da aka yi akan su na saukar da azabar hallakar da su shine da safi. Malaman tafsiri suka ce da Allah yake alaysa as-subhu biqareeb, suka ce kamar nabiyullahi Nuh ne ya gama gajiya da al'amarin mutanen sai yake ganin me yasa sai an jira sai da safi, kamar tambaya yayi sai da safi kuma ba yanzu ba, sai suka ce mai alaysa as-subhu biqareeb, shin shi safin shi asubahin shin ba kusa yake ba. Sa'annan Allah tabaraka wa ta'ala yake falamma jaa amruna,
falamma jaa amruna ja'alna 'aliyaha safilaha, ja'alna 'aliyaha safilaha wa amtadna 'alayha hijaratan min sijjilin manbud.
Allah tabaraka wa ta'ala yace a lokacin da al'amarin mu ya iso, lokacin da umurnin mu ya iso da hallakar su, ja'alna 'aliyaha safilaha, Allah ya azabtar da su irin azabar da ba ta azabtar da kowa ba. Maluma suka ce sanadiyar su ne mutanen farko da suka jirkita tsarin Allah game da sha'awa tsakanin halittu, su ne mutanen da suka fara sha'awar maza. Shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala ya azabta su da irin wannan azabar da ba ta azabtar da kowa irinsa ba, yace ja'alna 'aliyaha safilaha, yace sai muka mayar da alƙaryarsu garansu, muka mayar da saman garin, muka juya garin, muka mayar da sama kasa, muka mayar da kasa sama. Wa amtarna 'alayha hijaratan min sijjilin manḍūd, hakan kamar yadda ka san hakan bai isa ba, sai muka yi musu ruwan duwatsu daga cikin wuta manḍūd, wadda duwatsun na jiye da tuna suna zuba yadda ka san ana zubar da ruwa. Musawwama,
musawwamatan 'inda rabbik wa ma hiya min adh-dhalimin bib'id,
sai wayannan duwatsun ma suna dauke da alamu daga wajen ubangijinka. Maluma suka ce alamatul ghadab wal azab, da suna dauke da alamar fushin Allah da azaba. Ibn Kathir ya ambata wayansu asar da suke nuni da cewa abinda ake nufi da musawwama aka ce ai muallama bi asma'ihi, kai kowace dutse ma kafin a aiko da duwatsun daga wuta, kowace dutse na dauke da sunan mutumin target din da zai je samu, kowa an yi labarin kowace dutse da sunan kowa, da haka duk duwatsun da ke saukowa kamar ruwan nan kowa na da nasa kasan, dan arga an allama an sawwama duwatsun an sanya alama na sunan kowa daga cikin mutanen nabiyullahi Nuh. Ja'alna 'aliyaha safilaha, akwai riwayat masu yawa da suke bayyana yaya aka mayar da saman garin aka mayar da saman ya zama kasa, aka mayar da kasan ya zama sama. Ibn Kathir ya kawo wayannan riwaya masu yawa, daga ciki yake yace Jibril ne ya sanya fuka-fukansa a gefen garin har zuwa kasa ta bakwai, ya tusa fuka-fukansa har zuwa kasa ta bakwai, sa'annan ya hako garin can kasa, ya hako garin, aka ce ya kaga garin zuwa sama'in duniya, har ya zanto cewa waɗanda suke cikin saman farko suna jin haushin karnuka tunda garin aka daga. An daga garin ne zuwa sama, sai da aka haura da garin sama tukunna, sannan aka cibar da ita, da aka cibar da garin na nan tahowa daga sama a cife, sannan Allah ya aiko da ruwan duwatsu daga cikin wuta. Shi yasa maluma suka yi istinbatan cewa duk mutumin da aka kama shi da amalu qaumi lut, kashe shi ake yi bi ghaddin nazar, da cewa ya taba aure ko bai taba aure ba, a ya taba aure ne bai taba, wannan hukuncin da ya shafi zina kenan. Lut liwafi, duk mutumin da aka kama da wannan aikin kashe shi za a yi, kuma ba za a yi la'akari da ya taba aure ko kuwa bai taba aure ba, yana da aure ko kuwa bai da aure, ba yin la'akari da wannan. Imam Abu Hanifa shi kuma aiki da wannan ayar, shi kuma cewa yayi a jefo shi, yace duk mutumin da aka kama shi bi amali qaumi lut, yace za a kai shi, za a je a nemi wani waje ne wanda yake da tsayi sosai, daga nan irin kisar da za a mai ba ordinary kisa bane, kwatankwacin irin azabar da Allah ya saukar qaumi lut, yace sai an hawara da shi sama sosai, yace sai a jefo shi, idan aka jefo shi irin jibar da idan ya tsira ba ba zai rayu ba, irin tsawon saman da za a je, yace idan aka jefo shi sai a biyo shi da jifa da duwatsu. Imam Abu Hanifa yake wannan shine azabar da wanda aka kama shi da liwadi ya cancanta. To kaga tsananin azabar nan da Allah tabaraka wa ta'ala ya yi wa mutanen da suke yin wannan. Amma kuma yanzu muna wani zamanin da kokari ake wai dole sai an yadda, sai an yadda da cewa wannan ɗabi'ar na mutanen Nabiyullahi Nuh ɗabi'a ce daga cikin haƙƙin mutane, cewa mutum yana da haƙƙin ya zaɓi irin wannan rayuwa. Kuma ƙoƙari ake a tilasta wa ƙasashe su yadda da wannan. Mu yanzu misali a ƙasar nan muna da doka da ya haramta wannan. Ba na mantawa a lokacin David Mark yana Senate President, yana da cikin abubuwan da nakan tana da shi gami da shi, duk da cewa ba musulmi ba ne, kuma nakan yaba mai, na kalle shi a lokacin a cikin labarai, duk da cewa ba musulmi ba ne, amma ya yi abu na jarumta. Allah shi kuma yakan ɗaukaka addini da wanda ya ga dama. Lokacin ina ganin lokacin kamar Barack Obama ne suke razana Nigeria lokacin, da cewa idan kuka kuskura kuka yi fasin wannan dokar, za mu hana duk wani taimako da muke bai wa kasar. Ban mantawa a floor ɗin Senate ya faɗa, kuma yana faɗi da izza da kuma mutumin da bai jin tsoro, yace mu mutane ne wanda muke da al'adunmu, muna da addinanmu, yace duk wani kuɗi da kuke bamu a matsayin taimako a Najeriya in kun ga dama ku rike wani musulman in sai ka san wannan wani musulman sai ya baka kunya ya san wannan duk da cewa dokan yana nan an rage bawa dokan hannu amma kuma da kasancewar dokar da rashin kasancewar dokar duk ubansu daya tunda mutanen da suke rajin irin wannan abin suna nan suna yi suna da social media handles suna da organizations suna yi domin Nigeria kasa ce wacce gradually kasan tana neman ta zama wani abin da kar Allah ya sa yadda dai muke tunani kar Allah ya sa a zama haka domin duk nan da aka wayi gari aka tsinci muka tsinci kawunan mu a cikin halin da babu tsari babu wanda yake jin tsoron doka babu wanda yake jin tsoron ɗan sanda babu wanda yake jin tsoron kotu babu wanda yake jin tsoron kowa kowa zai yi abin da ya ga dama ya zauna lafiya to lokacin fa mun shiga uku ba domin zaka ga an yi doka kamar wayannan misali wayannan ɗan shi'an nan da aka yi prescribing ɗin nan me yana amfanin an yi prescribing ɗin wani organization amma kuma suna nan suna activities ɗin su kamar yadda ka san ba taɓa yin zancen su ba IPOP ɗin nan na so in Nnamdi Kanu ɗin nan an yi prescribing ɗin su amma kuma suna nan suna yin abubuwansu za su iya ma saka doka a jiha su ce kar a fita rana kaza ba za a yi yawo rana kaza ba kaza za a yi ba za a yi kaza ba kamar yadda ka san suna wata kasa daban kaga abin da ake cewa sovereignty din mu kaɗan-kaɗan yana nene ne yana kubucewa hakan nan idan ka duba wajajen da bandits din nan suka mamaye ka duba wannan garin da suka je a kwara state din nan wani gari wanda ka kaya ma ko kiyama da ake magana din nan a cikin Nigeria ba mutane za su ba ku notice su ce za mu zo rana kaza kuma a sanar da jami'an tsaro amma kuma duk da haka yanzu mu muna cikin wani halin da idan aka buga labarin an kashe mutane 250 a waje kaza sai ga headline din yadda kake ganin headline din an haifi an yi wa wani aihuwa a mai sambarka da kisa da aihuwa yanzu ya zama menene ya zama daya ba mu jin komai shugabannin mu ba su jin komai idan mutum ya yi winin election yau zai yi shekara hudu kafin a sake yin wani election din amma tun daga yau din nan da ya yi winning election babu abin da ya saka a gaba ku mutu ko ku rayu ba damuwarsa ba ne abin da ke gabansa kawai yaya zai sake winning election mai zuwa sai ka ga cewa ƙalubalen da suke fuskantar mutum sun yi yawa yanzu ka duba wannan azabar da Allah ya yi wa mutanen nan in ka duba abubuwan da al'ummomin da aka hallaka su ɗaiɗaikun al'ummomin da aka hallaka su da ɗaiɗaikun abin da ya shahara na zunuban da suke yi ya dawafatan ila shirk za ka ga waɗannan saɓon Allah ɗaiɗaikun su gabaki ɗaya mu mun haɗa su suna nan a yanzu albarkar addu'an manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam wallahi sallahi thumma billahi shi muke ci shi yasa har yanzu muke nan dan haka Allah tabaaraka wa ta'ala ya halakar da wayannan mutane. Mutanen Nabiyullah Lut kuma wannan shari'a ta kasance haramtacciya har zuwa ranar tashin alkiyama. Kuma idan aka samu inda akwai shari'ar musulunci, duk mutumin da aka kama da wannan mun ambaci hukunci da cikin shari'a, hukuncin shi ne a kashe shi. Kuma wannan babu apology akan wannan, hukuncin sa shine a kashe shi. Idan ba mu da, idan muka tsinci kawunan mu a cikin situation din da ba za mu iya tabbaka hudud na shari'ar musulunci ba, sai kuma raunin mu ya kai ga cewa hatta karatu ma ba za mu iya ba. Yanzu a Turai ba, yanzu a Turai idan da'i shahararren ne yin da'awa a Turai yanzu, yana daga cikin abubuwan da ake tsana wa mutum tarko da shi a tambaye shi me ra'ayinsa game da abin LGBTQ. Yana daga cikin abubuwan da wai za a tsana maka tarko da shi, wai a tambaye ka me ra'ayinka. Kaga raunin namu yayi yawa, sai kaga mutum an mai tambaya kaga ya fara kame-kame dan bai son ya fito karara ya ce haramun ne a addininmu, kuma ga hukuncin wadda yake yin haka a addininmu. Allah tabaraka wa ta'ala yace wa ila madiyana akhahum shu'ayban,
wa ila madiyana akhahum shu'ayba qala ya qaumi i'budullaha ma lakum min ilahin ghayru ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط.
الله تبارك وتعالى يجي زواج متانا مدين وإلى مدين أخاهم Shu'ayb, zuwa ga mutanen Madiyan Allah tabaraka wa ta'ala ya aika musu da dan uwansu Shu'ayb alayhi salatu wassalam. Qala ya qaumi abudullaha ma lakum min ilahin ghayru, kun ga dai har ila yau kowane annabi duk cikin annabawan nan da ake ta lissafowa abu na farko tauhidi, abu na farko tauhidi, domin kamar yadda nayi ta maimaitawa shine ginshiki kullum ka dinga tuntuɓar tauhidinka. In baka da matsala a tauhidi, ka gode wa Allah tabaraka wa ta'ala, sa'annan ka kyautata ayyukanka. Amma idan kana da matsala a tauhidi, duk wani abin da kake yi akan iska kake yi. Shi yasa ga annabawa abu na farko ubudullah, ma lakum min ilahin ghayru, ba ku da wani abin bauta face shi. Wala tanqusul mikyal, kaga akwai wani abin da suke yi wanda ya shafi mu'amala, wannan sai aka jinkirta shi, sai aka fara da me, aka fara da tauhidi. Akwai wannan shine uslubin da'awa, ka fara da al'aham, kamar yadda na faɗi kwanakin baya cewa tauhidi shi zai sa kan al'umma ya menene ya haɗu. Sa'annan a harkar da'awa ana kaddamar da al'aham fal aham, bana mantawa lokacin muna bautar ƙasa kuke ce mai ko, amma ni ban bautawa ƙasa ba, hidimar ƙasa. To mukan fuskanci ƙalubale game da lokutan sallah, morning da zona ba, wani morning wane ne ɗin da ake yi yana cin karo da lokacin sallar asuba. To lokacin da ya kamata mai sallar asuba ana yin wannan abun, sai muke samun matsala da su. Mun samu matsala lokacin muna can, muka je muka ce to ya za a yi suka ce mu abin da muke sai mu tafi masallacin sai mu tafi masallacin da wuri tun kafin alfijir yake to gaba daya za mu je mu taru a masallacin in alfijir yake to sai a yi kiran sallan farko a yi kiran sallah ta biyu ma'ana a dole dai babu mutumin da zaka je ka rike shi a hostel ko a wani waje balle ka tsare shi duk musulmi dai da yin san muhimmancin sallar asuba kafin kai ka fara hura cewa a fito shi already yana ina yana masallaci dan haka sai mun idar da sallah ne suna can suna yi sai su ga mutane sun taho haka abin na damu kuma waɗanda ba musulmai ba suna ganin kamar waɗannan su ai mu ma kristoci ne kaza muna da addini to mu kuma addinin mu ba kamar tasu ba su addinin su kana iya suspending din shi kamar na sati uku haka har ka gama orientation ka fada suke cewa can't you be patient just for 3 weeks in kai wannan ka yadda ka kuskura ka bi wannan shawarar wallahi Allah zai azabtar da kai addinin Allah ba a mai ta'aliki kace ai sati ɗaya ne za a yi ai sati uku za a yi ba matsala mace za ta iya sanya gajeren wando da gajeren kaya tunda ai sati uku ne kawai to muna samun wannan matsalan mu a lokacin mu sai muka yi zama da su sai suka ce to abinda za a dangayi mu danga zuwa taron aka ce karfe nawa ne sallah muka ce karfe kaza ne sallah mu danga zuwa taron idan lokacin sallah yayi mu menene san ba mu dama mu menene mu tafi ba su san cewa wannan zai fi masa zafi ba sai zanto akwai wani dan uwa shi kuma soja ne musulmi shi yana can yana da lokacin sallah na yi sai kafa microphone kawai kira sallah muna jin kira sallah kawai sai mu fantsama wayancan abokan zaman namu sai su ga wayannan mutanen these ones a gefe ta da not where they going sai da sai mutane suna fita mu kuma an riga an ba mu izinin in an lokacin sallah ya muyi ne mata to mun baka sai da wannan matsalolin mu muna ciki to mu bayan mun fita waɗanda za su zo sai muke son kar su fuskanci irin wannan matsalan sai muka ce da bari mu je mu yi meeting da commissioner for youth and sport ina ganin wannan na karkashin sa ne muka je ofishin sa muka nemi appointment da shi ne da wani dan uwa shi ne da'awa director ni Amir muka je wajen musulmi muka je muka ce musulmi ba kuma a garin musulmai muka je muka ce mai ranka shi dade abin da ya kawo maka kaza lokacin sallah mu dai an san mu da cewa we are compliant mu musulmai ba masu bujirewa doka bane kawai abu ɗaya ne muke son a yi recognize mana kuma a mana uzuri game da shi lokacin sallah kuma muna idarwa da sallah dukkan mu in file za mu je mu yi joining duk wani abin da ake yi mu fuskanci wannan kalubalen a lokacin mu muna son a yi wa shi director din NYSC din magana shi commissioner din yayi magana ya zanto an samu wani daidaituwa da kuma fahimta kar ɗan uwan mu da za su shigo kan bayan mu su fuskanci irin wannan matsalar yana nan yana sauraron mu kamar wani abun kirki na gama koro mai bayani kenan dama abubuwa biyu ne suka kai ni sallah lokacin sallah da kuma hijabin mata domin yana da cikin abubuwan da muka fuskanta hijabin mata ni kusan tsare ni ma aka so a yi akan cewa mata sun zo sun nemi fatawata mata masu hijabi daga kai har kasa suka ce wai ana damun su wai su rage hijabi je su sa hijabi irin na kan shi ne suka zo suka nemi fatawa da ke haramun ne ku rage hijabi wacce kuma hijabin da bai taba kasa ita ma tana aikata haramun to aka kama su suka ce to ai imam shi yake kar mu rage hijabi aka ce aje a kamo imam aka kawo imam aka ce kai ne kake kara kuma wanda yazo ya kamo ne dan sojan shi din musulmi ne kafin haka ake shirya abin za a nemo wani musulmi mai rauni shi din da yazo ya kamo ne dan har hankali ɗan uwa ya tashi lokacin cewa me yasa ake kiran imam a microphone me yake faruwa me yasa sojoji suka zo neman sa kaza kaza muna tafiya yana cewa kai ne kake cewa kar mata su rage hijabi kaza da kaza ni ma I am a Muslim from so place you can't be more
ina dai kallon shi haka lokacin na dawo sabo sabo Najeriya kuma kaira yana zafi sosai ina kallon sa ban ce mai komai ba sai da muka je can naje na ga matar da nawa fata wacewa haramun ne su rage ne hijabilar sa nan na fahimta yake abin da ke faruwa kenan sa'annan aka taho da wayansu mata biyu masu hijabi irin na kan chief din nan kaga wanda yazo ni wanda yazo ya nemo ni musulmi ne sa'annan an kawo maka samfarin hijabin da ake son mata su saka hijabin da at the end of the day pray service support din hijabi kamar yanzu ka ce mace ta saka hijabi ta rufe har nan kuma ta saka maka gajeren wando wannan wadan hauka ne wannan hijabi kenan kuma ta saka maka matsatsun kaya kuma hijabin ta har nan me amfani babu amfani to wannan bawan Allah muka mai bayani muka ce abubuwa ne da suka kawo mu sai muka fara da sallah sallah ita tafi muhimmanci a go bude baki da zai yi sai ce eh you see NYC is an institution and they have their rules and regulations kaza kaza we can't be forcing them to bend their rules eh shi wannan yana da hankali ba sallah ina ruwan sallah da wani rules din banza ina ruwan sallah da wani rules din banza da wofi na rantsa da Allah duk wani doka da zai hana mu sallah ko kasa ma za mu iya tayarwa domin wannan sallah in ba za mu yi sallah ba to ya amfani mu babu amfanin rayuwa ai yace sallah yace we can't be forcing them to bend their rules yace oh sai kai bambari ya gama magana ba sai yace thank you for the audience mun gode sai yace wa abokin tafiya ra mu tafi da muka wana fita daga office din sai yace Amir ba kai magana hijabi ba shi kuma sai kuma ya saki bata mun rai wai ban yi magana hijabi ba sai na kalle sai ce hijabi dake amma kai ma baka da hankali da kai da wancan duk kalan ku amma mutum magana sallah yace we can't force them to bend their rules so me kake tunanin zai fadi akan me akan hijabi ni dai zo ko ezel ka dawo tunda shi wannan sallah ma baka da menene mutumin da sallah baka da muhimmanci a wajen sai ka ambazo magana hijabi naka a da'awa ana duba priorities ne kaga suna da tanfisul material amma kuma bai fara da wannan ba daga cikin annoba da suke fama da shi shine suna toye mudu da kuma ma'aunin su ce amma bai fara da wannan ba yace ya qaumi abudullah ma lakum min ilahin ghayru ba ku da wani ubangiji da abun bauta da ya wuce wannan wala tanqusul mikyal wannan daga baya kenan kuma kar ku danga toye mudu wal mizan da sikeli inni arakum bi khairin wa inni akhafu alaykum adhab yawmin muhit ni lalle ina ganin ku da alkhairi maluma suka ce manan yana ganin su da alkhairi mutane ne wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya arzuta su suka sanke cikin wadata da yalwar arziki sai yake ji musu tsoron idan suka ci gaba da wannan mana idan suka ci gaba da toye mudu da sikeli a wajen auna kaya abinda zai faru shine cewa wannan alkhairin da suke ciki zai zo ya salwanta sanadiyar wannan sabon Allah da suke menene da suke wa inni akhafu alaykum azaba yawmin muhit kuma ina ji muku tsoron azaban wato wata rana wacce wannan azaba ce mai cewayewa wacce azaban idan ta zo babu wanda zai kuta daga wannan azaban anan zamu nazo aya bi billahi tabaraka wa ta'ala abubuwan da muka fada waɗanda suka dace da littafin Allah da sunnan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam Allah tabaraka wa ta'ala ya saka mana gabaki daya abubuwan da suka kasance kuskure Allah tabaraka wa ta'ala ya gafarta mana gabaki daya muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya arzuta mu da ikhlasi cikin abubuwan da muke faɗi da abubuwan da muke aikatawa muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya karba mana ibadun mu cikin wannan wata mai alfarma ya datar da mu zuwa ga aikata kyawawan ayyuka karbabbu a cikin wannan wata mai alfarma muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala bukatun mu na alkhairi Allah ya fi mu sanin su Allah tabaraka wa ta'ala ya biya mana su ga baki daya muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya gabarta wa mamatan mu waɗanda suka riga mu komawa zuwa gare shi idan namu lokaci yayi Allah tabaraka wa ta'ala ya sa mu cika da imani ya Allah ka zaunar da kasar mu Najeriya lafiya ya Allah ka zaunar da kasar mu lafiya ya Allah ka zaunar da kasar mu lafiya ya Allah wayannan azzalumai da suke garkuwa da mutane wadanda suke zubar da jinin bayinka ya Allah idan sun bi karfin mu bas bi karfinka ba ya Allah ka iya mana ya Allah ka iya mana game da wayannan mutanen ya Allah ka kawo mana karshen fitina ya Allah ka kawo mana karshen zubda jini ya Allah ka kawo mana karshen zubda jini ya Allah ka kawo mana karshen zubda jini muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya tsoron sa a zukatan shugabannin mu ya Allah ka sanya tsoron ka a zukatan shugabannin mu ya Allah ka sanya tsoron ka a zukatan shugabannin mu ka ba su daman sauki haƙoƙin mu da yake kansu ya Allah ka ba su daman sauki haƙoƙin mu da yake kansu ya Allah ka ba su daman sauki haƙoƙin mu da yake kansu muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya amfani da mu wajen ciyar da wannan addinin gaba muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya amfani da mu wajen daga tutar sunnar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya tabbatar da mu da iyalanmu da iyayenmu da ayyanmu da zuriyarmu ya tabbatar da tajadajan mu akan wannan addinin akan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam har zuwa lokacin komawar mu zuwa gare shi rabbana atina fid dunya hasana وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم